cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewa a yau dai an ci gaba da shari'an nan da 'yan sandan nan da rundunar 'yan sanda ta ƙasa ke tuhuma da laifin aikata fashi a nan Kano, har ma dai yayin kammala shari'ar aka gano yadda ɗaya daga cikinsu yanke jiki ya faɗi. Watanni 7 da ƙungiyar malaman jami'o'in ƙasar nan suka shafe suna yajin aiki a irin salon nan na Nowok Nope, wani lakcara ya hallaka kansa ta hanyar rataya. Oyo, wasu lauyoyi a nan Kano sun maka gwamnatin Ganduje a gaban kotu bisa kukan da suke yi cewa gwamnatin ta lissafa wasu kotunan shari'ar musulunci gami da cefanar da su ga 'yan kasuwa. Mako guda tun bayan da iyalan baiwar Allah nan suka yi zargin cewa likitoci a asibitin Mutala saboda tsabar sakaci sun hallaka musu 'yar uwa mai juna biyu, har zuwa yanzu hukumar asibitin da ma hukumar da ke kula da asibitocin ta jihar Kano ta yi gum da bakinta. Wani fasto ya nemi yafiyar mabiyansa biyo bayan abin da ya ce lokacin da ya ɗauka yana yaudara su ta hanyar hana su auren mata bibbiyu sai dai ɗaya ƙwal kamar idan Vespa. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira, wanda masu iya magana kan ce mai komai da akwai. Bar shirin na yau ya faro da batun yadda wani malami da ke wata jami'a a can a jihar Edo aka rawaito yadda ya hallaka kansa ta hanyar rataya. A wani lamari da ya zuwa yanzu, iyalai da 'yan uwan lakcirin da aka bayyana sunansa da Prince Carter Oshodi na ɗaya daga cikin malaman da ke koyarwa a jami'ar ta jihar Edo, wanda kuma aka rawaito cewa kusan makonni 2-3 da suka gabata yana ta korafin yadda rayuwa ta tsanani, har ma da yake cewar a halin yanzu matarsa ma ta gudu gida tare da 'ya'yansa guda biyu, wanda hakan ne ma dai ta sanya a kalaman da wasu shakikansa ke cewa ya kwana 2 yana fada mafita kawai yake nema wa kansa. An dai rawaito cewa ko da ajiya an kai kusan karfe 12 dare da shi ana hira a kofar gida tare da al'ummar unguwarsu, wanda daga bisani ne bayan da ya sallama da su ya shiga gida. Wayewar gari ko ke da wuya, bisa al'ada Prince baya wuce karfe 8:30 ya fito daga gida, to amma dai wayewar garin har kusan karfe 11 rana babu Prince ballantana dalilinsa, wanda a ƙarshe dai bayan neman duniya waisa kuma ta ki tafiya. A lokacin dai da aka yanke hukunci a balla kofar gidan domin dai a ga abin da ke faruwa, wanda a nan ne aka tadda Prince ya rataye kansa. 'Yan uwansa dai da ma waɗanda suke sana'a tare, wato dai malaman koyarwar, sun bayyana cewa hakan ba zai rasa nasaba da irin mawuyacin halin da mamacin ya kwana 2 yana korafin yana ciki ba. A cewar shugaban kungiyar malaman jami'ar ta ƙasa reshen jihar ta Edo, to a daidai lokacin da wannan malami ya hallaka kansa da kansa bayan da tsananin rayuwa ta yawaita, watanni 7 kenan babu aiki ballantana albashi, a nan ma dai hukumar nan ce ta NDLEA da ke yaƙi da masu sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta kame wata mata mai tsohon ciki dauke da ƙwayoyi samfur-samfur a jaka tana neman tserewa da su. Mai magana da yawun hukumar Femi Baba Femi shine ya shaida haka a birnin Abuja, a inda ya ce jami'an su sun kama wannan mata ne mai suna Febo a lokacin da ta kunso kwayoyin da ma dai hodar Iblis haɗi da shukar Lagos tana kokarin shiga da su filin sauka da tashin jiragen sama da ke jihar, wanda anan ne dai bayan tsananta bincike suka yi ramdaita. Baba Femi ya ce abin mamakin ma shine kuma mai tsohon ciki me ya hada ta da hodar Iblis har ma da kwayoyin a jigarau, to amma dai a cewar Baba Femi laifi ne dai ta riga ta yi, za kuma su yi bincike wanda a ƙarshe za su miƙa ta gaban kuliyar ta sabu. To wannan kenan. Bar kuma mu dawo nan Kano, mu je ga batun matashin nan dan sintiri da shirye-shiryenmu da suka gabata mai sauraro muka kawo muku tattaunawa da shi Arma Yawo Agwada, wanda ya ce shi tuntuni fa ya shirya tsaf, izinin mahukunta kawai yake jira, da hannunsa zai je ya kamo dan ta'addan nan da ke garkuwa da mutane Bello Turji domin dai gurfanar da shi a gaban kuliyar mun ta sabu. Arma Yawo Agwada ya bayyana cewa abin na daga masa hankali gami da bata masa rai a duk lokacin da ya ji ana zancen cewa wancan matashi da yaransa sun tara hanya gami da hallaka ɗan baruwana mutanen da basu ji basu gani ba. A dan haka ne ma da ya ce har ya zuwa yanzu yana nan akan bakansa cewa da zarar mahukunta sun bashi dama da kansa zai bi wancan matashi har inda yake da kuma kamo shi domin miƙa wa mahukunta. A ƙarshen makon nan ne dai muka jiyo da kuma ganin yadda matashin shi da wasu yaransa suka ab haka waɗansu masu garkuwa da mutane a wani ƙauye can a jihar Kaduna bayan da suka sungume wani mutum a lokacin da yake zaune da iyalansa a ƙaramar hukumar Ikaren jihar Kaduna. A lokacin da a gwada shi da yaran nasa suka tasan ma wancan waje ganau sun dai rawaito cewa an yi bata kashi tsakanin su da waɗancan mutane da suka sace wannan alhaji. Har ma dai kafin nan suke cewar iyalan nasa sai sun biya naira miliyan 50 kana daga bisani su sake shi. A inda jinkirin hakan da zarar sun tsallaka da shi jihar Zamfara to miliyan 150 ma albarka ta kau.
Da taimakon Allah dai muka je wurin muna zuwa wajen arawun sabon tati muka fara harbe-harbe kuma Allah ya taimake mu shi wannan mutumin da aka dauka sun daure masa fuska da ainihin kyalle kuma sun daure masa hannuwa da igiya suka saki wannan mutumin kuma suka yadda mashin da AK-47 guda daya da harsasai guda 15 kuma da taimakon Allah muka dauko wannan abubuwan da yake mun tafita tare da jami'an tsaro na yan sanda muka hannanta musu wannan abu muka dauko wannan mutumin muka dawo da shi nan gida jihar Kano.
Masu sauraro za su ce abin zai ba su mamaki yadda an yi garkuwa da mutum ka tashi da kai da jama'ar ka ku tafi kuma har Allah ya taimaka aka kwato shi. Kun samu tallafi ne na jami'an tsaro ko yan sanda ko sojoji ko kuma sun abuwa makamantan haka?
Ai wannan abu ba sabon abu bane a wajen mu. An yi yafi a kyarga akwai ma har sunan da muka yi masa wai biko. Idan aka dauki mutum mu mukan je mu yi bikon sa ma'ana mu je mu karbo sa mu kwato shi. Ma'ana mun je mun yi bikon sa kenan mu je mu yi fada ko suna da karfin makamai ko ba su da karfin makamai mu je mu yi fada da su kuma da taimakon Allah mu je mu karbo wannan mutumin. Mutum ɗaya ne kadai muka taba ma dan samu matsala shi aka harbe shi a hannu amma akalla ina gaya maka mun samu akalla samu nasaran karban wajen mutum 7 wannan shine na 7 kuma bamu taba hadakar zuwa kwato mutum tare da jami'an tsaro ba amma wannan shi dalilin da yasa ma muka tafi da yan sandan DPO mun kai report sai ya ce to bari ya ba mu yan sanda kuma yan sandan suka zo suka goyi bayan mu amma mun tafi tare da su amma ne nake leader din tafiyar ba wai yan sandan ne suke jagorancin wannan tafiyar ba.
Duk inda aka yi magana masu garkuwa da mutane sha'ani ne na mu'amala da bindiga wanda kuma dan kuskure kadan mutum zai iya rasa ransa. Al'umma sa ce abin kamar da mamaki menene sirrin wai?
Eh to gaskiya mu dai na farko dama ni duk lokacin da aka yi garkuwa da mutum aka tafi da shi ni kaina ina raina yana baci sosai sai in ce in naji an ce an kwashe mutane kaza sai in ji raina an sosa ba sai in ce to me yasa wai mutane ba za su attempt din fada da wayannan mutanen ba koda wani zai rasa bai domin a gyara domin mu muna ganin cewa in dai ana biyan kudin fansa domin Allah ba za a daina kinnakin a wannan kasar ba in kuma za a biyo hanya komai tsaurinta a daina biyan kudin fansa insha Allah za a daina kin wala Allah in an dauki naka kai hakuri ka ce ka ban mu Allah su kashe shi ko kuma kai yadda zaka yi ka je da kanka ka je ka samu ɗan uwanka ku je ku tunkaro wannan gurin mu gaskiya muna tafiya mu tunkaro wayannan mutane ba tare da tunanin ko za mu dawo ko ba za mu dawo ba kuma da haka Allah yake taimakon mu aka sai guda ɗaya ba a taɓa samu ba mu je lafiya yanda muka je mu je lafiya mu dawo sun fi mu makamai sun fi mu yawa amma me mu mun fi su abu guda ɗaya shine gaskiya mun fi su me tsayawa akan gaskiya saboda haka ita kuma ƙarfin gaskiya baya ƙarewa kowane lokaci ƙaruwa yake
to Allah ya kyauta ya kuma shiga tsakanin nagari da mugu mai sauraro kada dai a shafa a dakace mu
na sin mu tasifu ni dan dan daran daran dan dan daran daran na sin tasifu ni rastuwar mun maraba a bakin ku kwadiran dan 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 daran daran ki kudi dan dano na tasifu ni mun zamsita ga farin cikin iyalai mai gida uwar gida sanadarin da mun kasa sananne ne a duniya e ba mu sanya kan mu kalme cutar da lafiya Nasim taski mun shiriya babu gajiya ki dadanan mu ko na boga zaka ji shi ran dan dan dadanan mu ko shawar ma zaka ji shi zam 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 dadanan mu ko na chips ma ka ji shi ran dan dan shinkafa da wake haru ma da taliya Nasim taski fudi rastuwar mun shiriya ran dan daran daran dan 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 daran daran gadaram daram daram gadaram dan daran dan dan daran daram Nasim tasti fudi dan dan daran daran Nasim tasti fudi dan dan daran daran Nasim Tasty Foodie Restaurant. Wurin sai da abinci mai cike da kalolin abinci ka na gargajiya tare da na zamani. Nasim Tasty Foodie. Nasim Tasty Foodie muna nan a lamba 3 kan titin Audu Bako, gidan Pyramid Radio Nigeria. Dan neman ƙarin bayani ko kuma kuna buƙatar ake muku abinci daukakin duk inda kuke a faɗin wannan jiha tamu mai albarka. Ga number waya kamar haka. 0800 600 0500 ko kuma ku tuntube mu a wannan number 0901 2866 bakwai Nasim Tasty Foodie sai kun zo dan dan daran daran farin cikin al'umma
madalla barkanmu da dawowa ishi kuwa wani pasto ya biyar al'ummar majami'ar sai ne ma bayan da yace ya dade yana yaudar su da kalaman angiza mai kan turuwa da cewar akul wani ya kuskura ya auri mace sama da daya wanda tsohon alƙawari waya hakan ba daidai bane to sai dai a wannan karan ma iya cewar ya gane daidai a kalaman bakin sa domin kuwa da bakin sa ya bayyana cewa ya shafa lokaci yana zaluntar kansa da kansa sakamakon kin abincewa da zahiri ne ƙara aure domin dai a ce wasa shine cikamakin samun nutsuwar kowane da namiji ba wai ka zauna da ɗaya ƙwalba kamar idan Vespa wakiliyarmu Afiyatu Haruna Ado tana da ci gaban labarin
mun dade muna boyewa jama'ar mu gaskiya auren mata fiye da ɗaya halas ne a cewar malamin addinin Krista wanda yayi murabus daga kujerarsa a cocin Anglican dake Fadar Obachukwu inda yayi kira ga maza su aure ƴan matan da suke lalata da su dan kada su shiga wuta ranar gobe kiyama na cocin Anglican dake Niue jihar Anambra ya bayyana hakan ne a lokacin da yayi murabus daga kujerarsa a cocin a jawabin murabus ɗinsa ya ce wannan sabon umarni nasa zai wadatar da mutane kan auren mace fiye da daya domin rage yawan talbaro a cikin al'umma a cewar sa auren mace fiye da guda ba haramun bane sabanin abin da ake tunani yace ubangiji na son mutane su auri mata fiye da daya maimakon neman matan aure da ƴan mata yace cocin tare ita na goyen bayan hakan ga mambobinta kuma lokaci yayi da za a fada wa mutane gaskiya a cewar sa ko shakka babu cocina musamman na Anglican sun dade suna haramtawa mutane auren mace fiye da guda amma ubangiji ya bude ido na kuma na fahimci gaskiya hakan ba laifi bane
yo ko shifa afiya hakan ma dai na tabbata ko babu komai ƴan baya sa samu biza To mai sauraro kamar yadda ka sani fa mako guda kenan yau tun bayan da ƴan uwan wannan baiwar Allah suka yi koke abin da ya faru da su lokacin da muka tuntubi hukumar da ke kula da asibitocin ta jihar Kano kuwa a inda jami'in hulɗa da jama'a na hukumar Ibrahim Abdullahi ya shaida mana cewa har ya zuwa yanzu dai ana jiran wai wani director ne domin dai daga bakin sa za a ji martanin binciken da aka gudanar alabashi kuma sa neme mu domin shaida mana To ma jama'a gani dai wai an binne tsohuwa da ranta Bar kuma mu leka kotun majistare da ke zamanta a gidi-gidi kotun mai shari'a Awwal Yusuf Suleiman a inda aka gurfanar da wani matashi mai suna Mubarak Nasiru mazaunin unguwar Sheka da ke nan Kano a inda ake tuhumar sa da laifin taskace ƴar mutane wanda aka shaida cewa ba ta fi shekaru 6 kacal a duniya ba masu gabatar da ƙara dai sun shaida cewa yayi wannan dan waken zagaye ne ranar 27 ga watan da ya gabata a unguwar tasu ta Sheka wanda ya ci zarafin wannan yarinya to sai dai a lokacin da aka karanta masa tuhumar da ake yi masa ya shaida cewa bai ma san zancen ba domin kuwa irin abin nan ne da baya wuce kalan sharri dan rata ya masa jaka tsaba kaji su bishi da tsatsaka mi shari'a dai daga bisani ya aike da shi gidan ajiya da gyaran hali sai ranar 15 ga wata idan Allah ya kai mu wanda ranan ne za a dawo kotun domin dai dorawa daga inda aka tsaya To har yanzu dai muna kotun a inda a yau ne dai aka sake dawowa da mutanen nan su bakwai wanda a zaman da ya gabata mai sauraro rundunar ƴan sanda ta ƙasa take tuhumar su da laifin aikata fashi ga wasu matasa ƴan canji a nan Kano idan dai zaka iya tunawa mai sauraro an gurfanar da waɗannan ƴan sanda ne ciki kuwa har da mai mukamin SP da suka haɗa da Ali Abdullahi Zaki Yusuf Sabo SP Yusuf Buba sai kuma Sufeto Hamza da kuma Sufeto Rabi Umar sai Sufeto Muntari Kabir Ellemo da kuma Sufeto Abdulkadir Jibril waɗanda ake tuhumar su da laifin haɗa kai aikata cuta da kuma aikata fashi a zaman da ya gabata dai lauyoyin waɗanda ake ƙara dai sun roƙi kotun da a ba su belin waɗanda suke tsayawa to amma dai kotun ta bayyana cewa a dai jira zuwa dan wani lokaci a inda a yau ma dai mai shari'a Awwal Yusuf Suleiman ya bayyana cewa la'akari da zama na farko da na biyu lauyoyin waɗanda ake tuhuma na ɗaya da na biyu da na uku da kuma na huɗu da na biyar sun nemi beli a dan haka ne ma bayan dogon nazari kotun dai ta bayyana cewa cewa batun beli sai dai su je babbar kotun jaha domin dai neman belin waɗannan ƴan sanda da ake tuhuma da laifin aikata fashi wanda mai sauraro idan dai baka manta ba ba wai dai dogon karatun baya zan maka ba ciki kuwa har da dan sandan nan da ya taba barazana cewa za a kamo masa wani dan jarida saboda kawai ya faɗi gaskiya ga ma dai abin da lauyoyin waɗanda ake tuhumar ke cewa
tunana Tajuddin Shitu ni ne lawyer da yake wakilta wanda ake kara na biyu da na uku yau mun zo kotu da zaman kotu za ta yi nazarinta ta bada abin da ta gani akan neman da muke na sa waɗanda ake tuhuma a hannun beli masu kara masu prosecutor sun shigo da takarda cewa sun yi filing charge sun yi filing kara a high court saboda haka abin da suke tuhuma waɗanda ake tuhuma da shi ita wannan kotun bata da hurumin mata saurari case din sai high court ya kashe mana jiki saboda ai ba su fito mana da wannan abu ba sai yau din nan suka fito suka filing abin da suka ce sun yi filing kuma har yanzu ma mun ba mu da copy din wannan abin da suka yi filing na farko kenan na biyu a charge din da yake gaban kotu da wanda FIR da ƴan sanda suka kawo gaban wannan kotun tana da hurumi ta maji ainihin case din to amma sai suka canza laifin suka sako wani abun daban da zai hana wannan kotun hurumin ta bada beli ko ta hana yanzu abin da zamu yi shine tunda sun ce sun yi filing a high court zamu yi filing bail application din mu a high court
to da yake har yanzu muna kotun bari kuma mu leka babbar kotun jaha mai lamba 1 dake zamanta a sakatariyar Audu Bakwa nan Kano a inda gungun wasu lauyoyi suka yi kara a kotun karkashin jagorancin Bashir Yusuf Tudun Wuzurci akan abin da suke roƙon cewa da kotun da ta yi wa Allah da annabin sa ta sanya baki da kuma dakatar da gwamnatin Kano akan batun sai da kotunan nan da suka lissafa guda 6 da suka hada da babbar kotun shari'a da musulunci dake gidan mai tatsine wato dai kotun nan ta shari'a musulunci ta ƴan awaki sai kuma kotun nan ta shari'ar musulunci dake ƴan alluna wato fage mai lamba 1 sai kuma babbar kotun nan ta shari'a musulunci dake Shahuci ƙari da kotun nan ta shari'a musulunci dake Goren Dutse hada da kotun shari'a da musulunci dake kasuwar Kurmi da lauyoyin suka ce suna roƙon Allah da Annabi da kotun ta dakatar da gwamnatin Kano sakamakon kotun nan dai sun hadar da kotun shari'ar musulunci dake filin hoki wato unguwar Hausawa dake nan Kano lauyoyin dai sun bayyana cewa la'akari da dokokin jihar Kano da kuma abubuwan da ke faruwa a jihar Kano yin hakan ba karamar tawaya zai kawo ga sha'anin shari'ar musulunci a jihar Kano ba masu karar dai sun hadar da barista Malam Usman Imam da kuma Comrade Bello Basi Fage waɗanda suka ce yin hakan ba karamin cin zarafi ne ba ma ga jihar Kano baki daya waɗanda suke kara dai sun yi wasu dogayen rubutu da kuma tarin hujjoji da suka kai kusan guda 9 to amma dai mai sauraro a yau zamu takeice maka Alabashi Kabima Bashi zuwa shirin mu na gaba sun kuma kara da cewa yin hakan ba karamar tawaya zai kawo ba musamman ma dai idan aka yi la'akari da al'ummar jihar Kano da suke loko da sakuna wanda kuma hakkin su ne na a saman musu da kotu a kusa waɗanda za su je su kai koken su a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso suka ci gaba da cewa jihar Kano dai akwai dokoki a cewar su wanda kuma waɗancan dokoki ba wai sun yi abin bane sake ba kaidi a'a sun shaida cewa a duk lokacin da wani lamari ya taso a duba a kuma kalli menene maslahar al'ummar Kano kana ayi ba wai a sayarwa da ƴan kasuwa ba dan haka ne ma dai batun da ake yi cewar kotunan za a maida su can yankin Danbare a nan Kano hakan ba karamar barazana ba ce ma ga sha'anin shari'a da alƙalin ma da za a kai wancan waje har ma dai da ma'aikatan shari'ar ballantana ma waɗanda za su je domin kai kara barista Bashir Yusuf Tudun Wuzurci ya bayyana cewa sun kai wannan kara kuma sun yi tsayuwar gwamin jaki a kanta har sai sun ga abin da ya ture buzu nadi
masu cewa gwamna yana da duk abin da ya fada watakila ba su duba dokar daidai ba ai shi yasa ma su wanda muke tsayawan suka je kotu dan kotu ta duba cewa dokar nan fa ba haka tace ba abinda Land Use Act yake faɗa shine gwamna yana da daman da zai tasarrufi da fili amma domin buƙatar al'umma duk sanda ya zamanto cewa abinda za a yi ba daidai yake da buƙatar al'umma ba to gwamna fa ba shi da wannan dama ba wai dama ce saki ba kaidi ba
akwai iyaka
yanzu misali idan da gwamna ya ce shikenan kotunan nan ba ma buƙatar su mun maida su asibgurin nan asibiti ko ko an maida shi makaranta kaga wannan zaka kalla ka ce ai bukata ce ta al'umma watakila mutanen da suke gurin suna bukatar makarantar ne ko bukatar asibiti suke a gurin to amma a ce an maida kotuna an tashi kotu inda mutane zai kamata a ce an ba su dama su zo su shigar da ƙara domin kullun rashin ba wa mutane dama su zo su accessing kotu ma'ana access to justice shi yake sawa ka ga mutane sun dauki doka a hannunsu domin yanzu idan ka dauki kotu ka kai ta wajen gari gaggawar kotu ta shiga al'amarin sa kamin ya tafi wajen gari ya shigar da ƙara kotu ta bada umarni an yi abin da aka yi wani ba shi da kuɗin da zai biya ma ya tafi ya je wajen garin wani a haka dole zai hakura yana kallo ana cutar sa saboda ba shi da access da kotu shi saka duk a yadda yanayin kasashen da suka ci gaba to ka zo yanzu ka ce kotu ka tashi ta kamai da gurin gurin kasuwa ya zaka ce yayi daidai da umarnin da the Land Use Act ya bayawa gwamnati ta yi wannan fahimta ce wacce take ba daidai ba fahimta ce wacce take mu a fahimtar mu gurguwa ce gwamna yana da dama yayi tasarrufi da fili amma fi dole zama tasarrufin da zai yayi daidai da bukatun al'umma musamman ma zaka iya gani idan ka je kotun ita ta yan awakin zaka ga har ma an fara kokarin taking possession na shi wanda ake cewa ambawa din so saboda haka wayannan sune kotunan da ake da zargi mai karfi cewa ana yunkurin aga an bada su ga daidaikun al'umma
zuwan ku kotu me kuke fatan kotu
to abinda muka ji kotu shine kotu ta duba ta ga cewa abinda doka ta tanada ba gwamna ba shi da daman da zai bada wayannan gurare ayi ga mutane daidai ku ba abin da yake ya shafi al'umma ba kuma idan kotu ta fahimta gamsu da abin da muke fada ta hana bada wayannan gurare da mutanen da gwamnati take kokarin bayarwa
to sai dai ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wannan ƙara Comrade Bello Basifage wanda kuma har wa yau masani ne akan sha'anin gine-gine ya bayyana cewa faruwar ire-iren waɗannan al'amura da takaici suke kwana kuma suke tashi a jihar Kano
mafi yawancin lokaci akwai abubuwan da suke yawan damun mutane suna ci musu tuwa ƙwarya kuma ba za su iya yin komai akai ba to idan zaka fito da abin da zaka taimaki al'umma da shi shine ka shiga tsakani kuma ka tafi inda ya kamata ina ne ya kamata idan aka samu daga tsakanin mutum biyu shine kotu to wannan ce ta sa muka ga cewa gaskiya idan aka ci gaba da zuba ido akan irin waɗannan abubuwan aka zuba gwamnatin jihar Kano ido yau a ce an saida masallaci ba a ce an saida kasuwa tsakiya layin kasuwa jiba a ce an zo kan kwata an gini ci an sai da kotuna to wannan akwai matsala gagaruma a ciki ba abu bane wanda ya kamata a ce al'umma ta bari shi yasa muke kokari mu ga mun sauke nauyin da Allah ya dora mana a matsayin mu na ɗan jihar Kano kuma a matsayin mu na musulmai shine muka tunkari kotu a matsayin ta na uwar kowa kuma duk gadara ka duk karfinka doka da oda ce ta kawo ka ita kuma kotu ita ce take fassarar wannan dokar akwai dalilai da yawa a matsayin na masani akan harkar gini kowa ya san cewa ita kotu daman ba a yin kotu a wajen gari a cikin gari ake yin kotu saboda sha'ani na harkar tsaro da sauransu to in ka kalli duk kotunan mu suna cikin gari kuma zarge-zarge sun yawa cewa an tsaya an duba an ga cewa za a samu kuɗi da su idan aka yi kasuwanni saboda alaƙar su da kusancin waɗansu kasuwanni to wannan buƙatar ta waɗansu mutane sai take kokarin ta su fasidin buƙatar al'ummar jihar Kano kaga ba yadda za a yi mu zuba ido a ce an saida kotuna kuma a ɗauki waɗannan kotunan daga ƙarshe a ce za a kai su wajen gari domin su ci gaba da sha za a iya ɗauko gagarumin mai laifi ko wajen ƙoƙarin kai shi kotu ƴan ta'adda ko kuma ƴan uwansa su tar hanya a wajen gari saboda babu cunkoso shi kuma mai laifi kullum yana neman kyakkyawan yanayi wajen da babu al'umma domin ya aikata laifi shi sa muka ga cewa muna da haƙƙi bai kamata a ce zuba ido ana waɗannan abubuwan ba finally muka je gaban kotu kuma muna sa rai saboda mun san muna da gaskiya da yadda Allah kotu za ta yi abin da ya kamata kuma za a dakatar da gwamnatin jihar Kano daga yin wannan abin da bai kamata ba ita gwamnati inda aikin al'umma take ba sai ka je kotu a matsayinka na dan kasa ba kana kokarin a maka abin da ya kamata ita ce ya kamata a ce tana zuwa kotu a da wani mutum wanda yake kokarin cutar da al'umma ba wai a je da ita kotu ba ya kamata a ce ya an tsaya an duba ita kanta ba sai an je gaban kotu ba ta tsaya ta duba ta gyara a matsayinta ta gwamnati ta al'umma wacce al'umma suka kawo ta
kazalika lauyan ya kuma shaida cewa sun sake shigar da wata makamanciyar wannan ƙara da Abba Kabir Yusuf ya shigar a inda yake neman kotun da ta dakatar da yunkurin gwamnatin Kano wajen kasafta filin nan na Mahaha wanda ya ce yin hakan ba wai don amfanin al'ummar jihar Kano bane barista Tadun Wuzirci ya kuma ƙara da cewa sun yi mamakin yadda gwamnatin Kano ta sakarwa wasu tsirarin mutane wancan fili waɗanda kaso 90 bisa 100 sa al'ummar jihar Kano ne suke amfana domin dai motsa jiki musamman ma dai matasa da magidanta domin dai gyara rayuwar aure to amma dai da mamaki sai gashi yanzu an zo an dauka gami da mika wasu mutane da suka kira babu ruwansu da jihar Kano masalahar kansu kadai suke saurare Daga nan dai mai shari'a alƙalin alƙalai na jihar Kano ya sanya ranar 10/11 ga watan Jibi idan Allah ya kai mu, wanda ranan ne za a tafi kotu domin dai sake saurare. Wanda kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji, musamman ma dai Afiyat Haruna Ado da kuma Khadija Ahmad Ismail. Kabir Garba Haruna Sheka shine shugaban shirin, Abubakar Haruna Galadinci da na shirye shirin kuma na gabatar, nake mana fatan saduwar alkai.